gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim. Sai
shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 22 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cutar sankarar mafitsara wanda a turance ake kira prostate cancer.
To haka ne Amina, ga kuma Yusuf Aliyu Harandana shi ma ya zauna zai saurari wannan shirin domin ya taimaka mana matsayin shi yana namiji kuma wannan shirin ana magana cutar maza ne. Kin san cewa ciwon nan ya zama ruwan dare yanzu, yawanci maza a Afirka ba su da ilimi sosai game da wannan cutar. Don haka ne a yau za mu tattauna don mu ƙara samun haske yadda za mu kare kai daga wannan cutar. Wakilin sashen Hausa Rabi'u Salisu ya tattauna mana da likita, za kuma mu ji ta bakin jama'a akan wannan.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game ga cutar sankarar mafitsara da maza kan yi wanda a turance ake kira prostate cancer.
Ga kuma inda kuka amsa mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Yakanaji Bauchi, inda yake cewa to hakika ni dai ban san komai ba game da wannan cuta, sai dai na kasance da ku ta radio.
Sai sakonmu kuma na gaba daga Kinunu Sani Yusufari, inda yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe mai farin jini, fatan alheri gare ku da fatan za ku gayyato mana ƙwararren likita domin mu ji cikakken bayani daga bakinsa. Ku tashi lafiya Daula Salim da abokan aikinta.
To mun gode. Sai Fatima Abdulsalam Dambam da Fatima Musa Wada da Zainab Musa Wada, inda suka ce salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ce mai barazana ga rayuwar al'umma, amma dai muna sauraron likita don jin ƙarin bayani.
Sako na gaba kuma daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa, inda yake cewa wannan cuta tana da illa sosai ga mafitsara. Muna fatan likita da kuka gayyato zai yi mafi ƙarin bayani sosai akan wannan cuta domin mu kare kanmu. Allah ya ba mu wadda suke fama da cutar lafiya. Amin.
Sai sakon Abubakar Kawo Girgir, inda yake cewa alamomin wannan cutar prostate cancer shine matsalar fitar da fitsari da kyar da kuma rashin ƙarfin gaba.
Sai sako na gaba kuma daga Sa'idu Sabo Ayo, inda yace salam yau da gobe. Ni dai ba ni da ta cewa akan wannan maudu'in naku, sai dai zan saurari masanan da za ku yi hira da su domin na ƙaru akan ita wannan cuta.
Sai sakon Musa Saleh Patuskum, inda yake cewa idan baka san gari ba saurari daka, saboda haka yau da gobe sai dai mu kasance da akwatin rediyon mu don jin me ke kawo cutar da kuma ya ake magance ta daga bakin masana. Ku tashi lafiya.
Sai sakon Sani Muhammad, inda yace salam yau da gobe, ikon Allah mukan yau ba mu da masaniya akan wannan cutar za mu kasance da ku da likita domin mu ji ƙarin bayani
sai lawal sani na kawo daura inda yake cewa yau da gobe cutar sankarar mafitsara da maza ke fuskanta cuta ce dake da matukar wahala ga masu fama da ita amma dan Allah me ke kawo ta to lawal ka saurara likita na nan tafi mu ma dukkan mun za mu saurara mu ji ta bakin likita domin mu ƙara samun haske akan wannan cutar
sai kuma sakonmu na gaba daga Salihu Isa Fana inda yace hakika cutar kansa wato prostate a turance da maza ke fama da ita cuta ce mai matukar wulakantar da maza wallahi don haka ina kira ga gwamnatin Najeriya ta gaggauta taimakawa masu fama da wannan cuta waɗanda basu kamu ba Allah ya kare su
to amin summa amin sai sakon Sabiu Musa Isa inda yake cewa salam yau da gobe muna da bukatar sanin wannan cuta ta yadda ake kamuwa da ita da kuma yadda ake maganinta
sai sako daga gaskiya daya ce inda yace yau da gobe ai ciwon yana matukar wahalar da iyayenmu dattawa wallahi wani ma in ya kamu shikenan sai lahira
to Allah ya kawo sauki sai Yusuf Chimbi daga Niger State inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya ni dai kam san ban san komai akan wannan tambaya ba amma zan kasance tare da ku dan na saurari likita
sai kuma wasikar Dauda Hudu Nguru inda yace fatan alheri a gare ku gaskiya ni dai ban san komai akan wannan cutar ba amma muna sauraron ku domin jin ƙarin bayani daga masana
to sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa Yau ni dai ban da ta cewa sai dai zan kasance da radio domin na saurari bayani da likita zai yi.
Sai kuma sako na gaba daga Sufiano Gumel Zangon Daura inda yace, "Yau da gobe, dama ina so in ji me ke kawo ciwon prostate cancer. Kuma ko ana warkewa daga irin wannan cuta?"
Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Shaibu Zidane inda yake cewa, "Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah." Ni dai ban da masaniya akan wannan cuta amma zan kasance da radio na domin jin wannan amsa a gare ku muna tare da ku a koda yaushe
mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni
to madalla yanzu bari mu ji ta bakin jama'a akan wannan ciwon
sunana Usman Mustafa Muhammad kofar mata
shekarunka nawa
yawan shekaruna na su kai kimanin shekara 41
kana da labarin cutar sankaran mafitsara
ina da labarin ta sankaran mafitsara ciwon da ake yi wajen mai hana fitowar fitsari har sai ta gaiga an yi aiki ko an sa mutum roba
kana da masaniya daga shekarun da wannan larura za ta iya kama mutum
akwai wani likita da ya bar labarin ta yana gaya mun cewa ita wannan cuta mutum ya kama daga shekara 40 daga shekara 30 zuwa 35 abin da isa ma to sai yana kokarin kiyayewa in ya ji fitsari ya dinga kokarin yin fitsarin akai-akai kuma mutum namiji ya dinga kokarin yawan shan ruwa saboda zai rinka wanke masa bulada domin yi wannan maganganun da shi akai saboda nayi jiyar mai irin wannan ciwon
kai yanzu ka taba zuwa gwajin wannan larura
a'a ban taba zuwa ba amma dai ya ban shawara ya kamata in mutum ya kai daga shekara 40 ya kamata ya dinga zuwa ana gwada ana masa gwaji akan wannan larura
sunana Salo Adamu Ibrahim
shekarun malamin nawa
zai kai 51
kana da labarin cutar sankaran mafitsara
ina da labari kan saboda akwai wani mahaifin abokin mu da muka taba zuwa wajen sa kwanan nan ya kwanta asibiti akan fitsari bai samu yana yin fitsari ba aka sai da aka masa aiki
kana da masaniyar daga wani lokaci wannan larura takan iya kama mutum
eh ni ban da masaniyar specific shekarun amma dai ana cewa daga shekara irin 40-45 haka abin da ya sama
to kai gashi ka haura 50 ka taba zuwa gwajin wannan larura
wallahi kuma shine ban taba zuwa ba ban taba zuwa gwajin wannan
to amma da kaje duba wancan marar lafiya baka samu wani karsashi na kai ma ka gwada domin ka san matsayinka a game da wannan larura ba
wallahi hakika wannan magana haka take ni ma na dan samu karkashin saboda yadda na ga yanayin yadda yake ciki to a lokacin ba mu san ban san cewa misali ana zuwa ma ayi gwada a tabbatar da shi ko baka da shi ba
Dalla da Haruna
shekarunka nawa
shekaruna 62
Malam Ladi kana da masaniya akan cutar sankaran mafitsara
ina da masaniya
an yi itifaki wannan cuta tana kama wanda ya haura shekara 50 abin da ya samu kai gashi ka haura 60 ka taba zuwa gwajin wannan cuta
ban taba zuwa ba
to me hana ka zuwa
wallahi ba komai ba abin da ya hana zuwa
ka taba samun labarin wanda ya kamu da wannan larura
na taba samu
kuma ka ga yanda taimai
na gani yadda ta masa
duk wannan bai tsorata ka kaje a auna ka ba a ga ko kana da ita ko baka da ita
wallahi ni da ban taba tunanin cewa in je a auna da ba
to yanzu gashi ana tunasar da kai game da wannan mataki zaka dauka
tunda ka fada haka yanzu ni ma sai in dauki matakin tunda yake shekarun sun ja ni ma in je a gwada ni a gani
sunana Bashir Muhammad Bashir
Malam Bashir zai kai shekara nawa
54
Malam Bashir yana da labarin wata cuta wadda ake cewa sankaran mafitsara
kwarai da gaske saboda ita ciwon sankaran ta mafitsara ciwo ne wanda galibi yake kama maza waɗanda suka haura shekara 40 abin da ya sama kusan zaka ga mutum ya kai wani yanayi wanda sai da ya manyanta zaka ga wannan ciwo na sankara ya same shi wadda take addabar su mazaje to kuma akwai tona fanni kuma zaka ji an ce yawan yin jima'i tona fannin kuma yakan sa ciwon nan wanda ake kira na fitsari da namiji yake samu to kaga anan gurin sai kaga kamar abu ne wanda yake in har haka din ne ya zama gaba kura baya saki
wannan cuta ta fi kama yan shekara 40 abin da ya sama kai gashi ka haura 50 ka taba zuwa gwajin wannan cuta
to gaskiyar magana ni ban taba zuwa gwaji ba sai dai kawai ni abin da nake gani ba ma wai sankara ta mafitsara ba duk mutumin da ya haura shekara 40 har ya kai 50 da yan kai akwai ciwuka na zamani wanda ya kamata kusan duba da irin yadda likitoci suke ba da shawara mutum kada kawai dan ya ji ba wani abu da yake mai ciwo a jikinsa ya zauna ya dauka shi ai dari masa dari daidai yana da kyau a fara zuwa ganin likita wanda ire-iren wannan gwaje-gwajen yakan taimaka mutum sai ya ji zai gane akwai ciwon da kila yake jikinsa bai sani ba amma dai wannan abin da muke magana a yanzu insha Allahu ina da niyya zan je in fara gwada ko a gwada an gani
sunana Isiyaku dan baba
shekarar Malam Isiyaku nawa
shekara ta yau 53
Malam Isiyaku yana da labarin wata cuta da ake cewa sankaran mafitsara
to a gaskiya dai wallahi ban da wannan labarin nata gaskiya
kuma baka taba jin wanda ya kamu da wannan cuta ba
to ban taba jin wanda ya kamu da wannan cuta ba face yanzu da naji saboda haka muna neman tsari da ita kuma idan da akwai hanyoyin duk da ya kamata abi kama daga harkar gwamnati da kuma wanda suka ga cewa nasu hannu da shuni za a iya maganinta domin dama burin mu al'umma ya kasance duk abin da ya tunkaro al'umma muna fata muna farin ciki akan cewa ai mana maganin sa
masana wannan cuta sun yi ittifakin cewa tana kama maza ne wanda suka haura shekara 50 shin tunda baka da labarin wannan larura yanzu kuma kaji kana da tunanin zuwa yin gwaji domin ganin an kaucewa kamuwa da wannan cuta
wannan kwarai da gaske ina da kyau saboda ai ina da kyau kafin larura ta same ka kai ka tunkari abin tukuna saboda wannan abu ne mai kyau ko a musulunci ma ina da kyau kafin a kama hari kai shirin hayaki a tare da kai ko da wani lokaci
Ibrahim Idris sunana.
Malam Ibrahim shekarunka nawa?
Shekara ta 52.
Kana da labarin wata cuta da ake cewa sankaran mafitsara?
Gaskiya ina da labarin ta sosai kuma na ga wanda ta kama wasu ma sun mutu daga ciki.
Ga kaka haura shekara 50 kuma an ce daga 40 abin da ya sama suke kama da wannan cuta. Shin ka taba zuwa gwajin wannan cuta a asibiti?
Gaskiya ban taba zuwa kuma bata taba kama ni ba amma na ga wanda ta kama wasu ma sun mutu an musu operation sun mutu
kana da masaniya cewa wannan larura tana kama mutane me hana ka zuwa asibiti domin ganin ka gwada kanka ko kana da ita ko babu
gaskiya na taba zuwa na yi test a dan karamin asibiti amma na ga mafitsara ta lafiya kalau take babu wani abin da ya same ta an bani test abin nan exam test na takarda wanda yake na gwada na an ga ba ni da wannan cuta
shekara nawa da yin wannan gwaji
na kai shekara 5
shi likitan bai gaya ma lokutan da ya kamata akai a dinga yin irin wannan awon ba domin ganin an kaucewa kama da wannan larura
to tunda ya auna dai na je na karbi certificate na awo na ga bladder ta gani kyau ba wani abin da ya same ta ban sake koma ba
yau bangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin
madalla yanzu ga Dr. Yusuf Aliyu Haran da kuma dake wannan ba likitan ciwo jinya bane likitan littafi ne abin da to kaji mafi yawancin masu sauraron mu ma abinda na lura da shi basu ma san mecece wannan cutar ba dan tambayar da muka tambaya a shafin mu na abota suna ta ansa mana basu san mecece ita ba basu ma san komai game da wannan cutar ba
gaskiya ne to watan kin san kamar yanda su masana ke ta magana akan ita wannan cuta musamman likitoci suna magana da cewar mafi akasari ta kan kama waɗanda suka dan shekarun suka dan ja. Amma wasu kuma suna cewa ai bincike ma ya nuna ta kan samu asali tun daga kusan shekarun tsakiya da zaran aka ce mutum ya kai shekara 27-28 daga nan mutum yakan dan fara samun cutar idan bai magance wannan matsaloli ba wanda ma masana sukan ce ai akwai abubuwa da dama da sukan haddasa ta a farkon shekarun dan adam wanda sukan kwatanta da cewar akwai yanda mutane sukan riki kamar a cikin mafitsararsu suna rike fitsari da dade a jikinsu ko da kila ba su son su je su yi wani abu ko suna cikin wani aiki suna yawan rike ainihin fitsari a jikinsu to wannan yana sa ita rumbun da take rike ainihin shi fitsarin ta dan saki a yanda masana suka kwatanta wanda idan shekaru suka ja sai ya zamana yana iya ba mutum matsala wajen samun ainihin walwalar jikin shi da kuma ainihin gudanar da ainihin fitsari a duk lokacin da hakan ya samu ko ya bukata to suna ganin cewa akwai bukatar tun daga shekaru masu farko-farko mutum ya ainihin bi dokoki na likitoci wajen zuwa gwaje-gwaje shan ruwa da duk wasu abubuwa da suka kamata ko kuma guje ma shaye-shayen irin magungunan Hausa da sukan ainihin yi ma jiki lahani na dan adam.
To haka ne nima dai gaskiya dan binciken da ne na dan ga abun nan kaman abubuwan da in kana da shi abubuwan da ake kaman ana cewa zafi wajen fitsari yawan jin fitsari ma da daddare su ma alamomin cututtuka ne to ya kamata a ce sun ce ma kaman akwai yoyon fitsari irin bladan mutum bai iya rike fitsari sosai da kaji wata rana ma har suna dan sakin fitsarin da komai dai to ya kamata dai a dinga zuwa asibiti da wuri domin a gano duk wata cututtuka da ke dagin damun mutane. To madalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilin sashen Hausa Muhammad Rabi'u Salisu domin jin tabakin likita.
Ina tare da Dr. Abdulkadir Yakubu masani a game da cutar sankarar mafitsara. Na tambaye shi shin menene ita wannan cuta ta sankarar mafitsara?
Kafin dai a faɗi ita kanta mecece cutar ya kamata a fahimci ma a ina cutar take kuma su waye suke yin ta masu shekara nawa maza mata ne to ita dai ana kiranta akwai wata tsoka a cikin mafitsara kanta sunan wannan tsokar prostate tsokar dan girman da bai fi dan karamin lemo ba na tsami ba haka to wannan tsoka akan haifi kowanne namiji da ita yar karama amma mutum iya girma ita ma tana girma iya girma tana girma to wannan shi ake kira prostate kuma ya kamata a san me amfanin shi wannan prostate a ita wannan tsoka a jikin namiji amfanin ta ita ce idan namiji ya sadu da mace maniyyi ya fito to wannan prostate shi yake fidda wani ruwa mai yauki wanda zai dauko wannan maniyyi kuma a cikin sa akwai yanayi wanda maniyyi yake rayuwa har ya kai shi ga mahaifa a samu da to bayan haka shi wannan prostate kamar yadda na faɗa maza da suke yin sa suke ciwon sankarar sa ciwon kala biyu ne akwai abin da ake kira cancer na prostate akwai kuma abin da ake kira PPH benign prostatic hypertrophy wanda prostate din yake kara girman da ya wuce misali to ya kamata a bambance guda biyu amma wanda aka fi samu yau da kullun shine shi wanda yake girma din wanda ba bai kasance cancer ba to shi wannan yawancin dai duk a yadda suke faruwa kusan iri ɗaya ne a alamunsu da farko ya kamata a faɗi a su wa'annan maza su waye suke samun sa yawanci mutum ba zai same shi ba sai shekaru da ɗan kamar 45-60 da kuma sama har akan ce a littafi cewa idan mutum ya fara ganin furfura a kansa da gemunsa to sai kuma ya fara tunanin prostate maybe zai girma har ya samu matsalar fitsari saboda haka yara ƙanana ba sa yi sai manya maza bayan haka kuma shekaru suna da muhimmanci a kansa kuma bayan haka sai mutum ya kasance namiji bayan kuma ana ketatutun cewa ana gadansa idan mahaifan mutum ko kakanninsa sun yi shi ma zai iya yin sa kuma bayan haka ana dangana da cewa wanda suka yi sankara ko kansar nono ko maza ko mata to a cikin yan uwansu a wannan jinsin nasu za a iya samu wanda ya samu wannan cuta ta prostate kuma bayan haka ana ketatutun cewa masu kiba da masu cin abinci barkatai irin na zamani su ma suka sa dauke da high risk da ake faɗa kenan sa dauke da wani yanayi wanda zai samu wannan jinya
daga bayananka ka nuna cewa sai wanda ya haura shekara 45 abin da ya sama kenan ba za a iya samun ta ƙasa da 40 ba
a gaskiya zai wahala nayi wannan aiki na girman prostate zan iya cewa ɗarurruka amma a cikin su mutum ɗin saba samu wanda shekararsa 40 ya je can asibiti ya je Aminu Kano ya je ina ne ana chakka cewa prostate ne, amma da ikon Allah muka duba komai bincike muka yi muka tarar cewa ba shi da wani abu illa wannan prostate da muka zo muka yi masa, kuma har yanzu zaka iya da rai iya jin mu yanzu zaka idan iya jin wannan bayani da nake yi ya warke kwarai da gaske har zuwa asibiti ba ake kallon ba ake cewa ya aka gane cewa mai shekara 40 ma zai iya yi, saboda haka wannan ya nuna cewa yawancin mutane gaskiya sun shekara 40 suke yi da kansu cin ake cewa wani yanzu muna samu shekara 45 50 masu na yi.
Ya za a yi mutum ya gane ya kamu da wannan cuta?
Wannan cutar dai kamar yadda muke faɗa kullum mai ga ganewa ta mai sauki ne, mutum iya yaro za a ga idan iya fitsarinsa iya cilla shi nisa, muna yara har muna irin gasan nan ma wa zai cilla fitsari ya nisa, to wannan iya nuna cewa kofar fitsarin ka buɗe take zaka iya cilla fitsarin ya nisa, kuma idan kana fitsari iya tashi ayin kamar baka iya lonkusha iya dawowa ƙasa, baya kuma idan komai lafiya zaka iya fitsarinka idan tsuguna kai a ƙasa zaka yi gurbi a gargajiya kenan, kamar mutum iya gona ko iya mota fitsari ya kama shi zai yi kin ya koma cikin gona zai fitsari zai ganye cilla fitsarin sa zai gurbi a gurin, amma daga zara mutum wannan jinya ta fara kama shi na farko zai fara jin kamar in yaje fitsarin sa karfin ya ragu, idan iya gurbi da idan iya zuwa gona ko ya fitsari a waje zai ga gurbin nan ya daina yi, daga karshe kuma zai ga fitsarin nan in yaje yi ma sai kamar bai gama ba sai ya ƙara koma bai gama ba, da karshe kuma in yaje ma sai ya jira sannan ya dan turo ya dan nishi da fitsarin nan ya fito, shi ma wannan daga alamu ne, bayan wannan kuma a hankali ma sai ya kasance cewa idan yaje kamar daurin aure ko suna sai ga dattijo ya koma gefe baya zuwa can inda yake raba goro, wannan ya nuna cewa to iya yawan fitsari jim kadan ba zai awa 1 minti 30 ba sai fitsari, saboda haka za ga mutum iya yawan fitsari fiye da da jim kadan yayi fitsari ana haka har zai ka tsananin da zai kawo cewa mutum in yazo fitsari ba ya rike shi ma za ga kan yaji gurin ma fitsari ya rike wandansa har ma da kasance kuma karshe shine mutum yake yawan fitsari iya tafiya fitsari iya zuba, to wanda sune alamu na shi wannan girman prostate wanda yake ba kansa ba wanda ya fi yawan wanda ake samun sa, ita kuma kansa ita ma duk abin iya taho a haka, amma ita kansa ita nata yakan fara lokaci daya, saboda ita kansa tana nan ba a gane ta da wuri sai dai kai lokaci daya mutum ko ya kasa fitsari ko yake fitsarin jini ko kuma cikin maniyi sai yake ganin jini, kuma duk wani alamun da na faɗa sun su biyo baya saboda duk dai suna toshe hanyar fitsari ne, kuma ita kansa ta prostate ta bambanta da wancan, bayan haka zai iya jin ciwon bayansa ciwon kashinsa kuma ta iya bazuwa ta ji wasu gurare.
Idan mutum ya ji wa'annan alamu wane matakai ya kamata ya dauka?
Yau da kullun dama dai kamar yadda muke faɗa kullun duk abin da ka ji ba daidai a jikinka ba to kamar zaka gara zaka samu likita, akwai kwararrun likitoci wanda suke harkar su fitsari muna kira su urologist, kai sauri ka je asibiti likitan ka in ya duba ya fahimci abubuwan da yake ciki zai kokari ya maka gwaje-gwajen da ya kamata a domin a tabbatar shi ne ko ba shi bane ba abin da ya kamata mutum yake nan, a cikin gwaje-gwajen da ake yi da farko dai ba a barin cewa a tambayi mutum wa'annan abubuwan da yake ji domin su suke nuna wa likita cewa me ya kamata ya yi, nan dai kamar a Najeriya ko a jihar Kano abubuwan da muke yi na farko in an kalle ka kai bayanin ka likita zai duba ka kuma ya mutum likita ya tabbatar cewa yau dai mutanen mu ba sai amma wannan ya zama dole in ba yi wannan botar za a yi kuskuren da za a yi da na sani, likita ya kwantar da mutum mara bayani filla ya sa yatsansa a duburar mara lafiya, cikin yatsan nan zai ji wannan nama to yanayin da ya ji shi mai tauri ne mai laushi ne akwai san sai a kansa da kuma inda yake to zai fahimci cewa to wannan fa akwai prostate, in yayi wannan shine kuma sai yayi scan da muke kira hoto scan wannan ko ya san shi ko ina akwai shi ba ciwo ake ji ba ta sama ake yin sa, akai wannan kamar a Turai akan yi amfani da wani siririn probe da ake fada wanda ba ta fata ake yin sa ba shi mai da aka sa yatsa za a zura shi a yi scan din nan a tabbatar cewa prostate din an gan shi ko ta ina, kamar a Turan nan ba ma yin wannan akwai abubuwa da yawa da ake da yawa kamar za a yi CT scan ma a gani za a iya yin wani probe din a sashi kuma amfani da abin da muke kira MRI a jujjuya shi a yi 360 a gaban sa bayan sa a tabbatar da girman sa da kalar sa da yanayin sa wanda zai iya tabbatar ma da cewa prostate ne akwai kansa ko babu da girman sa, to ita kuma kansa akan yi wani gwaji na jini wanda muke kira PSA wani antigen ne wani sinadari ne wanda shi ya danganta da wannan prostate din, to idan ya fi wasu kamar a nan Najeriya tunda kasar mu ba kamar Turai bace in ya fi gwaji hudu ana expecting mutum ya da prostate, amma a Turai mun ga gwaji biyu ma wannan za mu tsammacin mutum ya da prostate, amma shi wannan da nake faɗa ba iya ko wasu abubuwa za su samu prostate din nan kamar infection kamar yayi fushi haka ko kuma aka samu inflammation to shi ma yakan kawo wannan ya tashi, kaga wannan ba tabbas bane, amma idan aka hada sa hannun da ake yi da scanning din da wannan gujin da ake na jini, to nan ana iya tantancewa a ga wannan prostate ya zama cancer ko kuma normal prostate ne. Abin da ke hada su guda biyu, su ba ka iya raba su ba, saboda sai an zo an yi gwaje-gwaje za a iya raba tsakanin su, sai duke zai iya rabawa. Amma yadda suke faruwa kusan yanayin su daya wanda yake faɗa, wanda shi kawai girma yake ya wuce kima ya toshe mafitsara, shi tiyata ake masa. Tiyata mai sauki ce, ana yin mutum zai warke, akwai hanyoyi kala-kala. Wancan kuma za a ɗauki naman, a je a tabbatar a yi histology, a je a gwada a na'ura, a tabbatar cewa naman nan ya zama kansa, to wannan za a yi tiyata, za a yi wani gashi, za a bada magunguna, wannan abu ne mai wahala. Kuma yawanci gaskiya idan ya riga ya bazu, to wannan dai ana taimaka mutum dai, amma ba a warkewa gaba ɗaya.
Wani hanyoyi dan adam zai bi ya kauce kamuwa daga wannan cuta?
Dama duk wata cuta da ake da ita, na farko mutum ke lura da kansa, especially kamar yadda na faɗa, idan mutum ke shekara 45 50 din nan, lika zuwa gun likita, iya dan gwaje-gwaje su wannan PSA da ake yi, dan scanning din, in ya ji wani abu kuma kamar fitsarinsa ko baya zuwa daidai ko wani abu ya canja, samu likita. Kuma bayan haka wajen abinci, mutane su guji cin abincin wannan na gwangwani da abinci da muke ci yanzu, su rika cin abu natural. Kamar akwai abinci mu da yake kamar ƴaƴan itatuwa, kamar ganyayyaki, suna kunshe da vitamins da yawa. Kuma mutane su guji cin shan magani wanda ya ce wai wannan magani ne, akwai vitamin a cikin, za ka samu abincin na natural na gargajiya wanda mutane suke ci, da wanda ya kunshe da wannan abubuwa, da ƴaƴan itatuwa ne, tumatir ne, salad ne, gwaiwa ce, duk wani abubuwa a ci su, akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki. Bayan kuma a tabbatar cewa ana dan motsa jiki haka, a riga dan exercise haka. Idan mutum kada ji wannan zance kuma zai kama gudu ya kilo ya giri kilometer uku, in baka motsa jiki da sai ka fara da kadan-kadan, kai ne ka tafi a kasa minti 30, ka dan huta, ka dawo, ka tafi gida, gobe ka dan yi gudu, to da haka har ka saba da wannan exercise da kake yi. Kuma idan mutum ya ga kamar mahaifinsa ko kakansa ya samu da irin wannan jinya, to kaga shi wannan ya zama dole a gare shi ya rika zuwa ya ga likita akai-akai idan ya kai wannan shekaru. Kuma mamansa ko mahaifinsa ya samu ciwon nono, saboda wannan ana kai da zato cewa kansa yawancin su gaba daya suna dangantaka da juna.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah, amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
To madalla, to Dr. Yusuf, mun dawo kuma dai gare ka, yanzu mun ji ta bakin likita akan wannan cutar, a gaishe da Dr. Abdulkadir Yakubu, ƙwararren likita akan wannan fannin wanda ake kira da urologist.
To lallai ka aikin ji likita, kusan za a ce ma yayi bayani a kwata hilla, watan ya bayani a bayyane kenan, komi ya bayyanar da shi yanda ita cutar take faruwa da kuma hanyoyi da suka kamata a ce mutane su bi don magance ita wannan cuta. Kin san kuma kamar yanda likita ya magana akan cewar ita wannan cuta ce wanda ana gadanta.
Ni ma dai abin ya ban mamaki, ashe tana da alaka da sankarar mama shi ma.
Kwarai da gaske, ai da yake kusan kamar yanda su masanan ke hada ta sun ce, ai saboda kansa, cutar kansa ce, watan duk irin wannan cuta da ta shafi cikin jikin dan adam, wanda suka bayyana suka sa su a cikin layin wa'inda ake gado. To kamar shi ma wannan ita cutar nan na yoyon fitsari, shi ma ana ainihin ko kuma a ce cutar wannan mafitsara ta maza, wata ita ma ana samun matsala da ita, ana gadanta, wanda idan ko kaka da kaka suna da shi, mutum zai iya dauka. To kusan kamar yanda likita ke cewa da su masana suna ganin cewar hanyoyin da za a bi don magance ta shine a ainihin bi wa'innan ka'idoji na rashin shan magungunan da ba su da amfani, ko kuma ainihin kamar maganin gargajiya.
Allah ya sa mu dace. Kamar yadda aka sani, yau ne a Amurka ake bikin ranar cika ciki, ranar da ake cin abinci, ranar da kowa yake dauka domin ma Allah godiya kan abin da ya samu. Yanzu muna tare da yara, su ba duk suna nan, ana ta murnar cika ciki, ga su dan za su ce baku barka da murnar cika ciki. To ku yi magana. Say happy Thanksgiving.
To ku bude baki. Ku bude murya ku.
Ku yi magana su.
Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving.
To barka da cika ciki ko?
Haka ne, sai ku ce kuma da Hausa barka daga cika ciki. kuma mun gode ma Allah da ya bamu rai da lafiya da kuka zo kaga yanda iyayenku ke aiki a wannan fage. To a madadin kowa da kowa muke cewa a huta lafiya, sai kuma Allah ya sake dawo da mu gobe.